Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Da fatan an yi mutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya. Can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagi tare da ni Amina Bahari Auna. Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 22 ga watan Yuni na shekarar 2020 zamu ci gaba da maganar kaɗi ne yayin da yake nema zaman ruwan dare ga al'umma. A makon da ya gabata an yi magana akan fyaɗen kungiya ko gang rape a Turance da wasu matasa kan aikata domin cin zarafin macen da ta ki su ko kuma makamancin haka. Waya aka yi har aka kai wannan mataki?
Tun daga nan waɗannan matasan tun ba su san halin da suke ciki ba, har zai zo ya zama sun san kansu irin masu wannan zaman banzan. To idan suka hada kansu kuwa duk abin da ɗaya yace ayi duka yi za ayi, saboda dukansu kamar makaho ne da kuma jagoran ma makaho. To duk inda ya ji su za su yi.
Wato sha'anin matasa da rashin aikin yin shine dake jawo ma al'umma matsaloli iri-iri.
Da alama dai yar uwa, a makon da ya gabata ne muka dauko wannan mawdu'i yayin da rahoton nan kaɗe ke ta yaduwa kuma ya dada kamari a wannan lokaci na zaman kulli.
Idan masu sauraro basu manta ba, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren mu a waccan mako domin tattaunawa akan wannan batu. A yau za a ji karashin wannan tattaunawar.
Sannan abokiyar aikin mu Madina Dakirin Shanu ta samu ganawa da wata mai rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara.
To muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin ku daga Facebook. Sai ku kasance da mu don sauraron shirin yau da gobe.
Saurare yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan rahotannin fyaɗe dake ta yaduwa a kafofin sadarwa kuma ta yaya kuke ganin za a shawo kan wannan lamarin. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Isuhu Haruna, inda ya ce salamu yau da gobe ikon Allah. Hanya mafi saukin magance matsalar fyaɗe ita ce duk wanda aka samu ya aikata laifin fyaɗe akan yara mata, to a gaggauta yanke masa hukuncin kisa.
Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Yusuf Chimbi, Niger State. Yace salamu filin yau da gobe. Ni dai a ra'ayina ya kamata duk wanda aka samu da laifin fyaɗe to a yanke masa gabansa kawai.
To sai kuma amsar Aliya ya Jafar Unguru daga jihar Yobe. Yace a gaskiya batun fyaɗe a kasar mu Najeriya wani abu ne dake neman ya gagaru kundila. Da fatan mahukunta za su dau tsauraran matakai don magance wannan al'amari.
Shi kuma Murtala Dahiru yace ra'ayina duk wanda aka kama yayi fyaɗe a hukunta shi daidai da abin da yayi. Allah ya kiyaye mu, amin.
To Zara, sai kuma amsar Umar Ibrahim Tsaki, inda yace assalamu alaikum. Gaskiya magana ta ita ce duk wanda aka kama yayi wa karamar yarinya fyaɗe a cire mashi gaban shi kawai shine mafita.
Sai amsar Comrade Ibrahim Musa Alkanawi yace yau da gobe ikon Allah. Ni ana wa ra'ayin hukuncin kisa shine zai magance wannan matsala da take ƙara ta'azzara kamar wutar daji. Allah Ubangiji ya magance mana wannan babbar matsala da ta zama ruwan dare ga duniya.
To To kin ji kuma amsar Abubakar Salisu a rike mai birnin Potiskum daga jihar Yobe, inda shi kuma ya ce assalamu yau da gobe. Rashin zartar da hukunci mai tsanani shine sallar yawaitar fiyade a kasashen mu na Afrika. Allah ya kawo mana mafita, amin ya rabbi.
Sai amsar Usman Nuhu yace nawa ra'ayin shi ne iyayen yaran da ake musu fiyade ai su ne ba su san inda yaran suke zuwa bane. Wai Bahaushe yace idan bera da sata to daddawa ma da wari.
Sai kuma amsar Shehu Adamu Rijau inda yace to abin da babu dadi ko kadan ganin yadda matsalar tafiyade ke ci gaba da yaduwa, kuma yadda za a shawo kan matsalar shine yin hukunci mai tsanani kuma mai zafi ba tare da nuna kusanci ko sanayya ba.
Shi kuma Bello Auki yace ni a tunani na makirci ne kawai na Yahudawa, idan suna so a rika aikata wata barna sai su rika yadawa a kafafan sadarwa. Saboda mu dai a arewacin Najeriya fiyade bai kai yawan da za a rika yada shi ba in banda sharri.
To zarikin ji kuma Iliyasu Balashi kuma yace gaskiya wannan abin yayyawa, ya kamata hukumomi su dauki matakai masu tsauri akan waɗannan bata gari.
Amsar mu ta karshe ta fito daga Usaini Dangwata Karasuwa daga jihar Yobe. Yace ni dai ana wa ganin ya kamata mahukuntan kasar mu Najeriya da su yi tanadin doka mai tsanani ga duk wanda aka kama da laifin fiyade ko da na daurin rai da raini.
To masu sauraro, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To masu sauraro, yanzu kuma sai jihar Kaduna, inda zamu ziyarci zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin Binta Ibrahim, wakiliyar sashen Hausa a Kaduna, domin jin karashin tattaunawar da aka faru a makon da ya gabata dangane da fyadin kungiya ko gang rape a Turanci. Binta ta yi musu tambaya a zauren tattaunawar kamar haka.
Ce mazu matasan da ake tunanin su ne manyan gobe da za su yi abubuwan da ya kamata na gina kasa suka shiga cikin irin wannan hali, za ka iya yin karin bayani tun da
sosai makwa. Idan kika dubi yanayin yadda abubuwa ke tafiya, za ki ga akwai batun barin matasa kara zube da shugabannin al'umma suka yi yanzu. Za ki iya samun matasa yanzu a unguwa sun kai mutum kila 30 ko 50 dukkansu ba su da manufa. Me rashin manufa? Na farko, kila wani ya fara makaranta ba yadda zai ya daina ya tsaya, ba shi da wata sana'a, sun je sun hadu kuma irin waɗannan. Baya ganin kina makwabciyata, ɗanki na matashi, kila ni ina matashi, bai babana ba zai iya taba ɗanki ba, ɗanki ko ba za ki iya taba ni ba. To tun daga nan waɗannan matasan tun ba su san halin da suke ciki ba, har zai zo su ya zama sun san kansu irin masu wannan zaman banzan. To idan suka hada kansu kuwa, duk abin da ɗaya ya ce a yi duka yi za a yi, saboda dukansu kamar makaho ne da kuma jagoran, jagoran ma makaho. To duk inda ya ji su yi za su yi, duk inda wani ya ce zo mu je mu yi kaza, to batu
ya
babu aikin yi. Suna tunanin kawai, ai tunaninsu ma bai zama daidai da matashin kirki ba, saboda sun taso ne a wani wata iriyar rayuwa wanda tunaninsu a birkice yake. To saboda haka babu abin da ba za su yi aikatawa ba. Idan kika tara su sun kai guda 20, da wahalar gaske zaki samu wanda kila wani zai in wani ya ce a yi, mutum ɗaya a cikin su 20 zai ce kar a yi. Ai ɗaya yana cewa a yi kaza, yi za a yi, ba sa tunanin illarsa ko kuma kila zai haifar musu da
tsari.
Babu
wannan. Kamar laifi ne na tarbiyya kenan?
Akwai laifin tarbiyya. Laifin tarbiyya ko mutane abin da suke dauka, iyaye kadai ke da haƙƙi ko ikon yin tarbiyya, ba na iyaye bane. Zaki samu mutum a unguwa ya keɓe ƴaƴansa yana ba su tarbiyya da ilimi da komai, amma yana da ikon ya iya daukar nauyin matasa 20 a unguwansu, ko bai kai su makaranta ba, samar musu da wata sana'a da za su dogara da kansu. Sai ki ji mutum na ce idan jifa ya wuce kaina to ya fada kan uban kowa, in ji Bahaushe. To cin ga daga wannan yaya za a yi? Danka da fitowa suna jin haushin shi ba, duk ta hanyar da za su yi.
Wannan mace kenan, kana ganin kamar shi wannan fiyadin hada magana ramuwa gayya kenan.
Akwai ramuwa gayya,
ko ta ce ba ta son shi ya neme ta, ta ce ba ta so, yana ganin a bai kai ya ma ce yana son ta saurare shi ba, saboda haka bari yayi abin da zai yi biya bukatar sa a wuce
wurin. To ki duba irin waɗannan fiyade-fiyaden ko irin waɗanda aka dinga samun su kwanan nan. Idan kika duba yaran da suka yi fiyaden da wanda aka yi fiyaden, ajin su ba ɗaya bane na rayuwa.
Haka ne.
Wannan tana da damar zuwa makaranta. Su kuwa ƴan zauna gari banza ne ƴan kungiyar kauye.
To amma bayawar Allah tsohuwa ai shekara 70 zuwa 80 ɗin da su ma ake ta yi musu kuma fa. Su menene a wurin su da matasan nan ba su ci kunyan ido ko shekaru ko duba kila da rura irin na tsufa ba amma suke ganin zubar su je su yi wannan aikakan
irin waɗannan matasan suna ɗaya daga cikin waɗanda gurbatattun shugabanni suke amfani da su dalili akwai wanda an saba misali bangar siyasa da su an saba tura su je su kila su je su kashe wani ko an saba tura su su je su babu wannan tausayi
su babu imani a
cikin su gaske
an saba aika su su je su yi wani abubuwa na banza da hofi so babu imani akwai raunin imani a cikin zukatan su so irin wayannan su ne zaka ga suna farman irin mutane da suke da irin wayannan shekarun wato kamar yanda ya fada shine gaskiya akwai matsala na tarbiyya shi kuma matsala na tarbiyya yakan faru ne misali tun daga lokacin da kake tasowa wato upbringing naka
wani lokaci ma ka wan kan ban ta dan fashin ka ba akan ce har da irin yanda muke mu'amala a gidajen mu a kila saboda talauci zaka ga daki daya ne iyaye duka gaba daya ƴaƴan so kuma
a da
a gargajiyancin haka ne din ba damuwa amma baka sanin yaya iyaye suke mu'amala su amma a halin yanzu ba mu sani ba ko zuwan zamani ne iyayen ba sa lura da yaran yaya suke
wato
gaskiya ana fada wa magidanta suna mu'amala da matayen su a kowane lokaci da tunanin yaran kila ba su dauki darasi ba
wato ɗaya daga cikin abubuwan da yasa hakan ke faruwa kamar yanda kika fada a da din yawanci zaka ga daki ɗaya ne amma kuma akwai yaran akwai abin da ake ce ma technological advancement for wanda yanzu
kowa
cigaban fasaha da kimiyya yanzu kin ga karamin yaro haka dan shekara 3 ko 4 sai kiga ya iya operated din wannan waya smartphone haka ko da je baya iya kira da shi amma ko kina da wani game a ciki sai kiga ya dauka yana wani game yana wa shi sa yanzu zaka ga akan cewa iyaye so yi dinga kokari su daina aje abubuwan da bai dace ba a wayoyin su saboda yaran nan kamar yanda wani suke fada yanzu ana haifan su ne da wayan su suna zo ran da suka zo duniya da wayan su suke zuwa so zaki ga dan karamin yaro da bai taka kara ya karya ba yayi wani abin da idan kika waiwaya baya a zamanin mu can zaki ga wane kai ma ka san irin wannan abin yawanci kamar yanzu yaro dan shekara 3 an sa shi a abin da ake ce matakin farko na makaranta kindergarten manin mu sai ka sa hannunka ya kai kunni
sai ka shekara
7 sannan ka san abin da ake cewa wani wai makaranta kuma akwai magana akwai kuma magana ta tarbiyya maganan gaskiya akwai magana ta tarbiyya me yasa nace akwai magana ta tarbiyya kuma akwai magana ta tarbiyya dama ita ba a halakanta ta da kowane addini saboda kamar yawancin mu yanzu makarantun da muka yi duk misali a matsayina na dan arewa musulmi missionary schools muka yi ko ba haka ba kuma a missionary schools din nan daga mu har kristocin da ke makarantan nan ana nuna mana value ne na rayuwa ba wai value na a kai dan wani ko kai ba dan wani ko addinin ka a'a ana gaya maka cewa dole ka zama mutumin kwarai kafin ka zama ka samu ci gaba a rayuwa wato ka zama successful ana nuna maka cewa dole ne kai abin da ya kamata kafin society ta recognizing ɗinka as mutumin na kwarai babu lokacin duka muna cakuɗa kowa baka ma sanin meye ma wani addini wani ke bi ma sai in ka je ko gidansa ko wani abu ko kuma in ka ji sunansa so kin ga
kuma lokacin idan mutum ya laifi ba a duba wani
addini
ya bi kuma irin wannan
kwatankwacin
din nan na fyaɗe da kamata alakanta shi da wani addini ko kuma wani kabila ba laifi ne
wato dai amina kowane bangare aka duba magana inda ya shafi matasa da wani irin iftila'i ana iya alakanta shi da rashin aikin yi
wannan da kuma maganar gurbacewar tarbiyya to bari mu koma zauren mu mu ji abin da za a ce akan hukunta masu aikata irin wannan aika-aika
kafin tambayi a cikin ku ko kuna da shawara da za ku bada akan hukuncin da kuke ganin ya dace mafi dacewa da za a bada shawara wa hukumomi akan maganar mai fyaɗe malama Usaina abinda wannan abin ya fi shafin mata da kananan yara maza da mata ina son in ji shin a cikin rayuwarki yanzu haka halin da ake ciki cikin wannan matsanancin lokaci da ake ta famu samun wa'annan matsaloli na fadi shin kina jin kaman kin tsira kwa
to ta ya zani mu tsira shekara
watanni
ba su tsira ba shekara 1 2 3 har ki duba har 80 ba su tsira ba a gida baka tsira ba a makaranta baka tsira ba wurin aiki baka tsira baka tsira ba baka tsira ba baka tsira ba ta ina za mu tsira
to dan uwa maza kuna jin fargaban da ɗan uwa mata suke
ci to abun gaskiya abun fargaba ne
saboda haka ku gaya mana iyana ku wannan dan saboda kasancewar lokacin mu ya fara tafiya in da ku ne za a ba ku damar ku yanke hukunci wa irin waɗannan masu yin wannan irin aika-aikan wani hukunci ya fi dacewa ai mu irin waɗannan mutanen
akwai hukunci da yawa kafin a yanke hukunci yana da kyau a duba asalin dalilin da yasa abun ya faru
kowane irin dalili in aikata aikata
eh an aikata aikata
kamar mutuwa ne idan idan mutun ya kashe wani ko meye dalilin da yasa yayi kisan shi wannan daban ne amma kisan dole a yi mata hukunci saboda a matsayin ka na namiji
amma akwai kisan da ba
da sauransu akwai kisan da za a ce maka kisan ne kai ma za a kashe
akwai kisan da ba za a kashe ba
daurin rai da rai ko kuma a baka shekaru
ko a ce za ka shekara kaza
to idan mutun yayi fyaɗe wanda sunan shi fyaɗe
fyaɗe dai kawai
ne hukunci ana ka ganin kake gani ya kamata a bashi
hukuncin da ya kamata a bashi na farko hukuma kada ta yarda kila dan dan mai hannu da shuri ne ayi masa sauci ana samun wannan matsala so tari da zaki ga hukunci laifin da bai kwatankwacin na fyaɗe ba idan dan talaka ne in aka tafi da shi baki karajin labarin shi amma idan dan mai kuɗi ne ko dan wani mai rike da wata madafa ta iko to za a yi duk shiga da ficen da za a yi sai an fito da shi daga ƙarshe zaki ji ana amfani da kafafan yada labarai ma ana neman wanke-wance mai laifin
to sai da bata wanda aka yi ma
da bata kwarai da gaske gashi aka yi barna in aka kama hukuncin da dokar ƙasa ta zai ai akwai tindina akwai hukuncin fyaɗe to a dawo da wannan hukuncin idan mutum kwarai da gaske in an ce a kashe mutum ne a kashe in an ce yayi shekaru ne an manta da shi yayi
rayani na magana rule of law kenan ba wanda ya zarce
ma ba ko kwarai da gaske
ai maka doka
daidai da abin da kai kuma kafa ta tanada
malam Mikael an kai ne
to gaskiya ana wara ayin inde aka yi confirming wato kin san misali yanzu kamar yadda na ce technological advancement mun ga kamar shekaran jiya ina karanta Facebook naga wani an tsare shi America bayan shekara ko 16 ne an ce ya ma wata fyaɗe sai bayan shekara ko 16 ne ko 12 ne sai ta fito ta ce a'a ƙarya shairi ta mai to kan ga irin wannan ni ana
bayan
an tabbatar cewa
ya aikata
fyaɗe
bayan an tabbatar ka'idoji
an fyaɗe ba wai with consent enter ba fyaɗe shi kuma fyaɗe ni ana wa ganin shine kamar na faɗa shi a baya gaskiya ana wa shine a
tirsasa
cewa a zanto cewa an mai hukuncin da hayyam koma ga ubangijin da ya halicce shi ni dai bazan
dauka
hukuncin kisa
amma kana sa ai
mai amma an mai hukuncin da hayya koma ga Allah wanda ya halicce shi bazai amfani ma kansa ba ba zai amfani ma kansa ba ma'ana zai zama darasi ga wa'ansu kamar wa'ansu suna cewa wai castration ko to ni zan fi in aka mai wannan castration din dandakan ba zai amfani ma kansa ba zai
zama darasi ga
zai amfani a jiki
zai amfani a jiki amma dai ba zai amfani ta
wannan ba yau kuwa
Allah na tuba a duniyan nan ai kowa ya so ya gana shi ko kai da ba zai gani ba to shi ba zai gani ba so bakin cikin nan kawai idan ya dame sa shi karan kansa zai iya fitowa kafafan watsa labarai yana ga mutane cewa kada a yi su dube shi gashi nan irin wannan kuma zaka ga Allah ya bashi gashi da kuɗi gashi da komai duk abin da yake so amma shi kadai wata mata jin cewa
wanda haka daga ta dubo yanda rayuwarsa zai kasance
yawanci za ku ga Allah zai
Allah zai shirya mana su kuma ya
gaba ki dai shi ne fatan sannan kuma tarbiyya tana da amfani kowa ya sa ido akan iyayen akwai akan ƴaƴansa tarbiyya tana da amfani kai naka
Allah kuma ya
kuma Allah ya taya maka amma kuma ka kasance cewa kana sa ido sosai musamman akan ƴaƴa mata wato
ai har mazan ma ba su tsira yanzu
eh na san mazan ba su tsira ba amma kin san na matan yafi zama wanda ke damu a rayuwa ko ba haka ba so a wannan zan iya cewa kaman yawanci ni to ko da yake te
gar a ce kada a ce
munci haka ne malama Usaina
na'am
in za a baki dama a matsayin ki na wanda kika san ciwon ƴa mace na ƴa mace ne
kwarai da gaske
kananan yaran nan da aka fi cutarwa ma da ake
so ana
mai ba ta taba jin an yi ma ƴaƴa maza kanana din ƴaƴa matan ne da ake yi ma wayansu ma har ya kai su ga mutuwa
yawanci
ba wai an kamar yadda suke ma ƴan mata ne yanzu su yi musu fiyade kuma su kashi ba a tsabar azaba da yalin da suka lalata jikin ya karamar yarinya kika har mutuwa ta yi kwanan nan aka yanke ma cikin shekaran jiya ne ko jiya anan a Zaria an yanke ma wani hukuncin
rataya
saboda shi ma yayi ma ƴan shekara biyu fiyade har ta
kai ga wannan ma ita ma
in ke ne a matsayin ki na wanda ta san ciwon ƴa mace malama Usaina wani hukunci ke ganin ya dace da wa'innan mutane
to ai irin
mutane ne ma za mu kira su ko kuma wa'innan dai bil adama
eh bil adama gaskiya za mu ce masu
to mutane kenan
eh bil adama za mu ce masu gaskiya to ni a nawa gaskiya ina tare da malami Kaila saboda wannan shine kadai za a yi musu
kudin rage radadi
mu rage radadi idan mutum
ana ganin shi da ma hukuma
a wuri eh idan mutum ya zama hoto
eh sha'awa mata tunda ita ce rage rabarsa
to
sha'awa idan yake kawo mishi matsala
a
nan da ke an raba shi kenan an raba shi da duk wani matsala kin ga ba ruwan shi
ya huta
kowa ma ya huta aka ce gani ga wani ya isa wani tsora
Allah ya kyauta kuma ya kawo mana karshen wannan malamai mun gode
Sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hirar Madina da Hassana Maina mai rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara, inda za ta bayani akan abin da ya kamata mutane su yi idan suka samu kansu cikin irin wannan haɗarin.
Wanda ko wacce aka yi wa fyaɗe ko aka ci zarafin su ne mutum ya kamata ya fara da yi.
In aka wa mutum fyaɗe zaki ga wata ban abin da ke zuwa kan mutum na fari shine mutum ya je yi wanka. Domin abin kana kaman an ci zarafin jikinka duk wannan abin an gane kungiyoyi kaman namu da muke so mu taimaka maka in kika yi wanka kin wanke evidence
kin wanke shedun da za a iya amfani da shi wajen kama
mutum yawa in aka miki fyaɗen nan ko in har ba za ki iya zuwa asibiti ba ki nema yadda za ki akwai su stand to end with a Twitter akwai Mima Dance Center akwai su da yawa ki ga za ki iya ki kira
daga cikin waɗannan cibiyoyi
yawa ki je asibiti kayan da ke jikinki ki cire shi za a iya amfani da wannan a yi test a kama mutumin da ya miki wannan abin so in har aka maka fyaɗe abin da za ka fara tunani first is kar ka je kar ki wanke jikinki na san abin da kiyama abin da haushi kar ki wanke jikinki ki je asibiti ki samu a ce miki kayanki a miki test a je duka ko kayan da ke jikinki kar ki wanke ki aje ki nemi ne da ki saka a ciki ki aje kuma in aka baka fade ba abun kunya bane abinda zai kawai dai al'umma dai sun ba da ki so in har ma an har akwai kunya ba akan ki bane kunya akan wanda miki fiade ne da al'umma da suka yarda wannan abin ya ci gaba da faruwa a cikin al'umman so idan aka miki fade ba abun kunya bane ko kadan ki fita ki kai akwai mutane da suke zama nan kamar mu da sai yadda karfin mu ya kare insha Allah zamu ga zamu yi kokarin mu samu miki biya miki hakinki
so wato kanana abubuwa kamar irin ka taba jikin namiji ko mace ba da san ransa ba na san kina kallon shafukan sada zumunta kwanan nan ana yin yada bidiyo kamar irin mace ta shiga motar bus ko namiji ya shiga motar bus sai kiga an dauki hannu ana shafarsa ko ana shafarta irin wannan ma cin zarafi ne
domin bai kamata ka taba mutum ba in har ba da consent in shi ba bai
yi baka ikon yin haka ba
so in har ka dauka ka taba mutum da bai kamata like bai ce maka ka taba shi ba cin zarafi ne so
na fahimta
ya kamata mu san akan mutum na da ikon kanshi kuma shi kadai zai iya baka zarafi ya ce baka to yanzu zaka iya taba ni kuma ya kamata mu sa a bayan kanmu akan yara basu da wannan ikon zasu ce mutum akan zaka iya taba ni
basu da wannan hankalin tukunna
basu ma da wannan hankalin maganar fiade za a fara kawo maka maganar wai mata ba sa sa hijabi yanzu magana ma yanzu ma a arewacin Najeriya sai a ce mata ba sa sa hijabi muna manta akan a arewacin Najeriya ma ba kowa bane musulmi a arewacin Najeriya akwai Christian a arewacin Najeriya akwai wanda basu ma da addini to in har kace wai ana wa mata fiade dan ba sa sa hijabi ne to Christian da man da basu da addini da ba sa sa hijabi in sai a musu fiade kenan in har kace kana mata fiade dan ba sa sa kaya mai ma'ana to ai ina ga in har mazan mu na arewa su ce suna wa mata fiade dan ba sa sa kaya masu ma'ana to kenan ba za su iya zama inda kike zama ba kenan Washington DC dan in har sun je Washington DC za su yi kowa fiade kun ga in har akai wannan maganan haka sai a ga kaman babu ba za iya a ce wai akwai dalilin fiade ba dalilin fiade shine mai yin fiaden ya kama yana da karfin da zai iya tozartawa mutum ya kama mutum ya ci zarafin mutum kuma ya san ba abin da zai faru ma ko yayi wannan abin domin in har aka je cikin al'umma mu al'umma mai da babban laifi zamu fara cewa yarinya me kika saka ya kika je wajen shi muna mantawa akan wanda aka ce wa mutum zarafi shi ya kamata mu ja shi kusa abun ma ya bace har iyaye in ka je ka gaya musu an maka fiade za su na maka kallon ɗan iska suna maka kallon kiyama suna ce maka a kulle ai wufi asiri to ai wannan wufin asiri da muke sai sa suke masu yin fiade suna yin fiade ko ta ina
to Hassana a bangaren hukumomi kisan mutane da yawa suna cewa hukumomi suna da babban alhaki a kawo ƙarshen wannan matsalar ku a matsayinku na ƴan fafutuka me za ku so ku ga hukumomi su yi a wannan lokacin da ake fuskantar wannan matsalar
okay an yi kira emergency session a majalisar yin doka mutum da ya kamata a ce shine yake wakilin mutanen da suke jihar shi ya bude baki ya ce maza ba itace bane
dan majalisa ya faɗa wannan zancen
yace men are not woods ana maganan fiade yace maza ba itace bane me yake nufi kenan wani kuma ba shi kadai ba fa kisan akan wannan abun ma tunanin ma ba daya bane
wato ɗan majalisa ke faɗan wannan abubuwan
ɗan majalisa wani ya bude bakin shi kuma ya kawo magana yace wai mata sun fara sa kaya mai kyau za a daina fiade wannan ƙarya ne so na za mu gaya muku akan mun ma sa hijabi an mana fiade
to yanzu haka ne kina ganin ba abin da hukumomi za su iya yi kenan
a'a ai za mu kai amma dole ne mu faɗa yadda suka kasa dan san kasa ne a hanyoyi da yawa ne mu yi maganar ma 'yan sanda kawata ta je wannan zanga-zanga ɗin ta ce min ta je tana ta tsaya a gaban ƴan sanda suna musu magana suna gaya musu akan ya kamata a dinga believing in mata
domin in ka je da abubuwan da mata ke faɗa
in ka ce an miki fiade za a ce miki me kai ki wajen za a ce miki me suke sakawa kana magana suna magana police ya bude bakin shi ƴan sanda kenan ya bude bakin shi yace ai ba ka sa kayan da ya kamata ne sai ki ce ma kan mata ana sare mata ba a sare mu kin ga wannan ma masu jami'an tsaro kenan baki ma zo
kai ya kamata su tsare mutane ma
kin gane malaman mu pastocin mu suna kokari amma har yanzu waɗansu suna furtan maganar zaki na tunani me haka fi sabilillahi to kin ga in ka kika duba waɗannan inda suka abubuwan da suke yi kuma dole ne mu yi magana ba zai mu yi shiru ba zai yi ana kashe mu muna yin shiru ba zai ana kashe mu muna fika shirin to shirin har yanzu
cikin kwararo kamar karkace misali na ce kamar ba ku kuka haifi su
jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta tayar gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya